This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu sake waiwaye wakilinmu Haruna Mamman Bako a jihar Kwanni domin jin yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaɓe. Muna kuma da rahoto kan yunkurin kafa wata jami'a da za ta mai da hankali kan harkokin tsaro a Najeriya. Sai kuma martani da aka mayar kan shawarar da tsohon sakataren kungiyar renon Ingila ya bayar ta neman a bullo da dokar da za ta haɗe jihohin ƙasar zuwa shiya-shiya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarhuka. Na kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Cutar nan da ake kira Zika yanzu sai buzuwa take kamar rotan daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin America da ma yankin Caribbean. A cewar masana, lamarin daban tsoro domin kuwa tana da nasaba ta waye kwakwalwar jarirai. Ana haihuwar jarirai a inda cutar take da kananan kawuna domin kwakwalwar su ta bar aiki. Ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa cikin wannan yanayi suke shiga. Kwararru suka ce idan baya ga cewa cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da kananan kai, da ba a saba gani wanda yake hana kwakwalwa su yi aiki yadda ya kamata ba, to da cutar ta Zika ba za ta zame kowane irin barazana ba. An baiwa cutar suna Zika ne domin a dajin Zika da ke ƙasar Uganda ne aka gano ta shekaru da yawa da suka gabata, inda daga nan cutar ta yaɗu zuwa kudu maso gabashin Asiya kafin ta tsallaka zuwa yankin Pacific har ta kai ƙasar Brazil. Cutar Zika dai sabuwa ce fil ga Amurkawa domin ba su santa ba kuma ba su da kariya game da ita. Sai dai irin sauran da ke yaɗa wannan cutar ta Zika yana bazuwa sosai a ƙasar Brazil, inda ake da cincirin da mutane. Shi wannan sauran dai yana rayuwa ne cikin ruwan datti kuma bai taron ƙarancin ruwan da zai yi kwai a cikinsa, kana yana cizo ba dare ba rana. Dr. Antonio Fauci, wanda masani ne a cibiyar nazarin cututtuka da yaɗuwarsu, ya ce ba don haihuwar yaran da ake yi da kananan kai ba, kuma kwakwalwarsu tana samun matsala da kila ma cutar za ta ci ta cinye ba a lura da ita ba. Shugaba Barack Obama ya yi alkawarin taimakawa ƙasar Colombia da kuɗi da kuma sauran abubuwan da zai taimaki gwamnatin ƙasar. Wannan ko ya biyo bayan ganin cewa ƙasar ta Colombia na matakin ƙarshi ne na tattaunawa da 'yan tawayen ƙasar da so kwashe sama da shekaru 50 suna yakin sunkuru. Shugaba Obama ya bayyana wannan taimakon ne jim kaɗan bayan ya gama tattaunawa da shugaban ƙasar na Colombia, shugaba Juan Manuel Santos, a fadar White House jiya Alhamis. Ya ce wannan gudunmuwar zai taimaka wa ƙasar ta sake farfaɗowa bayan ta cima yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan awaren ƙasar masu ra'ayin tsaka-tsaki. Yanzu haka dai an kai matakin ƙarshe na tattaunawa tsakanin gwamnatin ƙasar ta Colombia da 'yan tawaye, wanda wannan zai kawo ƙarshen wannan yakin da aka daɗe ana yi. Abin da fadar White House ta ce tana fata ganin wannan karan kome ya kawo ƙarshe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sarki Muhammadu na 6 na Morocco ya kaddamar da zangon farko na samar da hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana, wanda wannan shine mai girman gaske irinsa na farko a duniya. Samar da wannan dai zai rage ko kuma ya kawar da gurbatan yanayi a ƙasar. Sai da wannan katafaren abin samar da hasken wutar lantarkin an kafa shi ne a wajen birnin Kwazazate daura da hamada. Da yake jawabi wajen kaddamar da wannan katafaren abin samar da hasken wutar lantarkin, ministan muhalli na ƙasar Faransa Ségolène Royal ya ce wannan ya nuna cewa ana iya samar da wadataccen hasken wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana. Ya ce wannan saƙo ne ga shugabannin Afirka da ma duniya baki ɗaya. Shi dai wannan an tsara shi ne ta yadda zai iya adana hasken rana da za a sarrafa shi zuwa haske idan dare ya yi ko kuma lokacin duhun hadari. Girmansa ko ya kai girman madubaiya ma kama ka har 500, waɗanda da su ne za a riƙa adana hasken kuma an baza su a filin da ya kai girman filin ƙwallo aƙalla 600. wani kamfanin Saudiya ce ta gina shi da agajin kuɗi da kasar ta tattara daga hukumomin kasar daban-daban da ciki da waje kuma har da bankin duniya da kuma bankin Raya Afrika. Yakin basasan da ake yi a kasar Siriya ya shiga cikin wani sabon mummunan yanayi domin ko ƴan tawayen nan suna nan suna kokarin ganin sun ture shugaba Bashar al-Assad a halin yanzu. Sojojin gwamnati da ke da goyon bayan mayakan sa-kai na ƙungiyar Shia da ke Lebanon da Iran sun ƙara nausawa zuwa arewacin Siriya a ranar Laraba bayan sun balle shingen da ke tsakanin garuruwa biyu da ke da tazaran kilomita 30 daga arewa maso kudancin Aleppo, birnin da yake ya taɓa zama babban birnin kasuwanci na ƙasar ta Siriya. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin dakarun 'yan tawaye ya shaidawa wannan gidan rediyon ya ce yanzu fa faɗa ya ƙazanta a arewacin ƙasar ta Siriya. Ƙungiyar haɗa kan addinai a ƙasar Uganda ta ce muharar da aka shirya na shugaban ƙasa ranar 13 ga wannan watan kafin a gudanar da zaɓe a ranar 18 ga watan da ake ciki za a gudanar da shi duk da cewa shugaban ƙasar Yoweri Museveni baya nan domin ya kasance cikin jerin masu wannan muhawaran. Shugabannin ƙungiyar.
Ran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin shugabanci a Najeriya da tattalin arzikin ƙasa, inda ake mai da martani dangane da kiran da tsohon sakataren kungiyar ƙasashen renon Ingila Emeka Anyaoku ya yi cewa Majalisar Tarayya ta bullo da dokar da za ta hada jihohin ƙasar zuwa shiyoyi shida da cewa tamkar ci wannan tamkaci gaban mai haƙar rijiya ne. Wakilin mu Sanusi Adamu na da ci gaban rahoto.
Ko da yake rayoyin jama'a ya bambanta game da haɗe jihohin 36 zuwa shiyoyi 6, inda ɗaya bangaren suna kallonsa a matsayin hanya ce ta mai da hannun agogo baya na ci gaba da aka samu tun shekara ta 1960 da kuma cin fuska ga demokuraɗiyya da ta tanadi a karkasa ƙasa zuwa ƙananan yankunan rayawa. A ɗaya bangaren kuma sun yi maraba da shawarar wadda a ra'ayinsu zai rage wawura da kuma ɗimbin kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa kan harkokin gudanar da mulki. Ciro Mansukur Sale Kinjir, mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum, ya ce bai dace a fake da karyewar farashin fetur a kasuwannin duniya domin a maida kasar nan baya ba.
Kawai lalacinta, jihohi nan su ne abinda talaka suka bukaci. An kirkiro su ne domin a kawo gwamnati kusa da talaka. Da kam, ka mutum ya bar Goza ya bar Adamawa ya je Kaduna, ga ɓatan lokaci ga abubuwa da yawa. Ba abinda a zai sa a ce yanzu kuma a koma shoyi 6. Ba hujjan sam bangan hujjojin ba bangan dalilin ba kuma bayanin bacin gaba ba.
Malami a fannin harkokin diplomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha na Yola Fadar Jihar Adama Honorable Ibrahim Abdulmumin Song, a nashi ra'ayin haɗe jihohin Najeriya 36 zuwa shiyoyi 6 zai daga matsayinta zuwa sauran kasashen duniya da suka ci gaba a fannin demokradiyya.
So wannan yana da kyau tunda muna kokarin mu yi advancing a siyasa na duniya, in mun kawo wannan mun kawo shi ne a son cin gaban ƙasa. Amma in yace yana so ya canja ma kaman style na administrative na leadership na Nigeria, federal system of government ne, amma in an advanced form za mu yi shi, kuma in an yi haka mai za a ci gaba sosai.
To in na fahimce ka kenan kana nufin kana goyon bayan ai haka kenan ko?
Ina goyon baya haka, amma kar ya kawo maganan koma bayan tattalin arziki, ya kawo wata magana daban akan cewa muna kokari ne mu yi gera garan bawul a demokradiyya namu, particularly yadda duniya yake yanzu. Ya kamata a ce jihohi 36 duka su wado Abuja suna mitin da suna son ganin shugaban ƙasa don a zartar da abu daya, kowa sai ya ganshi kafin bukatar sa ya biya. Amma kaga idan an rage gwamnoni na arewa maso gabas za su zo Bauchi ko za su zo Adamawa ko za su zo Borno a bada state daya, to wannan zai yana da kyau a fiyan da ake so a kawo na garan bawul na tafiyan gwamnati.
Abinda kasar Najeriya ke bukata shine na toshe hanyoyin da masu rike da madafin mulki a matakan tarayya zuwa ƙananan hukumomi ke bi wajen tatsar dukiyar ƙasa ta hanyar da ba wanda zai shiga hurumin wani, inji Alhaji Tafi da Isa Mafindi.
Problem da yake kallo na cewa state ba sa iya biyan albashi suna wawure kudin local government wannan ba bakanya bane gaskiya ne abinda za a yi kawai a gera tsarin mulki na constitution a bai wa kowace jiha kada ta shiga hurumin local government
Alhaji Tafila Isa Mafindi kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amerika daga Yola Nigeria
haka al'ummar Liberia ba sa san istimariya burin su zumunta da jiyayya mai kawo da aqida ta jiyayya da taya
haka yake to ga da Sanusi kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji madalla sai kuma harkokin tsaro a Najeriya inda tsohon babban jami'in tsaron marigayi shugaban Najeriya Sani Abacha Mejo Hamza Al-Mustafa yake shirin kafa wata jami'ar tsaro ga Nasiru Adamu Ilkaya da ƙarin bayani
inda masu hannu da shuni suka dimauce cikin hadama wajen rashin ganin mutuncin kowa sai kudi kazalika suka dauka adalcin doka bai kamaci dukkan dan adam ba hakan zai bada dama wajen bullata adalci da hakan zai yi warsha kai sai an ji jiki Manjo Hamza Al-Mustafa ke magana wajen taron sanya ni wajen yarjejeniyar kafa jami'ar tsaro da hadin guyar jami'ar Abuja saboda koyon dabarun kau da bara daga yan ta'adda musamman ma Boko Haram.
The idea of having University of Security in Nigeria, I think first in Africa.
Al-Mustafa wanda tsohon jami'in tsaro ne da ya yi aiki da marigayi Janar Sani Abacha, ya ce wannan nau'in jami'ar tsaro za ta zama ta farko a Nigeria da ma nahiyar Afirka.
In ka duba abin da ke faruwa a duniya a yau, halin dan adam ya riga ya canja. Su masu kuɗi, kuɗi suka sani. Komai an ɗauke shi ya koma ga harkar kuɗi kawai shi talaka shi ne ke cikin akuba da azaba to haka kuma za ka ga idan waɗansu suka rasa yadda za su yi sai su shiga yin abubuwa wanda yake ya saba abin da doka ta ce a ƙasa shi ne yake a sa wannan yaƙi na sunkuru yake girma har yayi yawa hikimomi da za a bi a dakatar da shi shi ne ya kawo dalilin kawo jami'a ta tsaro wanda babu ita a Afirka fatan cewa dukkan hikimomi ba gwamnatin Najeriya kawai ba ko kuma ƙungiyoyi ko kamfanonika ko jihohi a kasashen Afirka za su iya zuwa su amfana daga wannan jami'a. Ita aikin ta zalla shine koyar da harkokin da suka shafi tsaro daga ƙanana zuwa manya, daga maganar aiki zuwa kuma ga wanda ba su daga aiki. Kuma wannan ya shafi kowace harka ta bani Adam.
Manjo Al-Mustafa ya tallafa wa jami'ar Abuja da wasu motocin safara don jigilar ɗalibai da hakan zai share fagen fara aikin wannan jami'ar da samo ƙwararru daga gamayyar cibiyoyin asiri na tsaron Najeriya. Na tuntuɓi wani dattijo daga arewa maso gabas Alhaji Musa Yola da ke gani irin wannan aiki zai yi tasiri a daidai lokacin da binciken waɗanda ake zargi da almundana da kuɗin makamai ya yi nisa.
Wallahi Buhari baya bincike. Kuɗi aka tambaya ko aka ce aka duma ko aka an baka kuɗi. Allah ne ya kawo abin abu ya bayyana gashi ya mutul asrar Allah ya bayyana duk abubuwan da suke boye. Mun yanzu ma a wuri ɗaya ake ba a jikin ministry ko guda ɗaya ba. Ana wajen officing and presidency advisor na security. Kowanne mu hakura ya gama tsarkake gwamnati. Mu tsarka ku mu zama mutanen kirki masu kishin kasansu da addinin su.
Daji da wasu talakawa na cewa gari yayi zafi kamar su ma ai masu zuwa su yi almunda hada su kwaso kudin nan suna da ranar su. Ai su kan ba da naira 200 ana dan yin cefe ne.
Eh to ka ce haram mai amfanin sa. Duk wanda ya bar duwawunsa a ƙasa yana sanyi bai tashi ya tafi ba. Wallahi yana cikin zafi har abada. Ba inda Allah ce fa zai mana kaza don yana son mu. In zan muku don aikin da kuka yi. To yau sai kuma Allah zai ce zai muku don kun yi aiki. Kai ya zaka zauna a ce mene baka? Da mai kai ba zaka nemi ka bayarwa. Mun san anan garin an samu wanda yake yin itace yana sayarwa har ya yi motoci.
In za a tuna tsohon shugaba Jonathan ya ce da makaman da ya oda ne ake amfani wajen yaki da Boko Haram. Yana mai cewa shirye yake tallafa wa gwamnatin Buhari a duk inda ya dace ko ko aka ga zai iya ba da gudumawa. Nasura da Maili kayan mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jami'a.
Soma da labarai kuma mu karkare a jamhuriyar Niger inda ake shirye-shiryen gudanar da zabe ga Haruna Maman Bako da abin da ke wakana a jihar Kwanni.
A nan garin birnin Kwanni ana ci gaba da wannan aikin na rabon katuttukan zabe duk da yake abin yana tafiyar hawainiya inda masu wannan aikin rabon katunan zabe suke cewa ba su da wata matsala kamar yanda ɗaya daga cikin su malama Esata Bugo wadda an kai sani da suna Tatuwalle take mini ƙarin bayani.
A gaskiya dai da farko dai mun samu ɗan matsaloli wurin mutane ba wurin amsan ba. Abin da ya sa mun ka tsaye da rabon kartukin nan ba don komai bane, don mu shirya kartotin mu ne sun shiga cikin juna ne. Sai mun ka ce to ya kamata mu delege mu zamana yau kar mu yi aiki mu tsara kartotin namu mai da su far order. Shi amma harin ba mu yi aiki ba da marece mun ka sa kartukin far order. Mun ka jera su don mu ji daɗin ba ma mutane in sun zo mu dinga ba su kartotin ba don mun bata musu lokaci ba.
Sai dai a cewar waɗansu da na iske suna a neman katuttukansu na zaɓe a unguwar Sabon Gari, ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka keɓe a cikin wannan gari na gudanar da wannan aiki kamar yanda Kwami Ɗan Rani yake faɗa.
In kai hankuri kai daidai da ana dibin takarda an ka kai in kana da takardu masu lamba biro 7-7 da ka zo ka ba su a lambar ka an ka diba ɗaya na sai a tambaye ka sunan ma'aikiyarka da ka wani sun ka diba daidai na a cire takardarka a baka. Mu dai hankuri na abba mu da ni ka gani nan ga kwana na uku ban samu takardata ba amma ina nan ina jira.
Muhammad Abdul Kwando wanda ake cewa Mamman Sani hakimi na Sabon Gari. To yanzu dai gaskiya sai mu ci alhamdulillah dan warin mun samu matsaloli kala-kala mun samu matsaloli wanda ya zamanto ba mu samu mun ka gane ba amma da Allah ya taimake mu ya hiddo mission daga Yamai sun ka zo sun dan waye mana kai bisa kan dokoki wanda an ka tsananta bisa amsa kart saboda warin sun nuna in ba kaka takarda aihuwa ko permi ko abin da an kai mari san sama kamar dai wanda doka ta ci. To yanzu da sun ka zo mission ta zo ta waye mana kai bisa kan harkar taimawanyashi.
Shi ko shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Tambari Jaku wanda ya gilto a cikin garin birnin Kwanni a yau da safe ya ce a nasa bangare matsalar zaben ta ta'allaka ne a kundin zabe na kasar nan wanda ya hana a yi zabe ta hanyar ba da shaidu.
Lokacin da an kai Conseil Consultatif National da an ka tara mutane da delegate na parti politique da na société civile da na kaza da na kaza su ne cikin rigingimun da suka yi da zarcewarsu da karambaninsu da gwajin sun iya da gwajin su sun nasarance su ne sun ka tara sun ce mu ba mu yarda ba da ai vote party mu yashi. Sai an ka rubuta cikin code electoral an ka ce babu vote party kuma kwan electoral kin da an ka sake shi 2014 sai an ka bar wannan abu an ka ce babu vote party mu yashi. Sai gashi an yi banna babba mutum wajen miliyan ba za su iya su yi zabe ba tunda wato ba su da kart.
Haruna Maman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a shanguriyar Nijar.
Haka ka hodi kowa ya shaida shatan zaman
ku yi zaben adali.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 2:19 na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakonmu Dr. Rukayya Nasir Sani. Yau za ku ji ƙarashin hirarmu da ita, inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To dakta me zaki ce game da iyayen nan da zaki ga ba sa barin iyayensu su je makaranta ko kuma ba su kwarin gwiwa da ya kamata musamman ma idan iyayen sun nuna sha'awar suna son su karanta aikin likita ko na jinya dan wasu iyayen na gani kamar duk yarinya ko macen da ta je ta yi zurfin ilimi kamar haka za ta lalace ko kuma ta fara tambeli
anya to ai tun farko ma wannan ina ga sai a bincike su a ji to me ma yasa har suka zo ga wannan suke wannan tunani tunda yau ne zaka je a al'ummar yadda take mutum zai je asibiti sai riga shi yana nuna sha'awar ya fi son mace ta ga matarsa ko ƴarsa ko kanwarsa to idan tun farko matan nan ba su je sun yi karatun ba ina zai samu macen da za ta ma duba su ta ma za a same su a wajen aikin jinya da kuma in an ce wanda suke tunani kamar ko mace za ta lalace ta wannan to gaskiya ba na ji wai misali aikin likita ne karatun likita ne ko karatun jinya kadai duk inda mutum yake ba shi da tarbiya mai kyau ko kuma yana da bai da mai da hankali to ba karatun jinya ba ko karatun menene yaje zai iya lalacewa
ko ma kila da ma bai je makarantar
ba ko ma bai je makarantar ba exactly wanda yake da niyya ko bai je makarantar ba zai iya lalacewa sannan kuma dai in mutum ya tarbiyyatar da ƴaƴansa da kyau kuma aka nuna musu cewa in an bar su sun je makarantar nan gashi dalili da isa tunda kowa yana da yadda na faɗa burin ka ce ka je asibiti yau mace ta duba matarka ko ta duba ƴarka ko ta duba kanwarka ko ta duba babarka to kuma in babu matan ba su fita karatun ba aiwa daga sama za su faɗo ba
haka ne To yanzu kuma bari mu tabo batun wannan babban taron na matasa da ake yi a nan Amerika wanda ake kira YALI. Waɗanne irin abubuwa kika ƙara da su a wannan taron?
Okay, to alhamdulillah wannan taro kin ga da yake an taro ne na matasa daga dukka nahiyar Afirka. To kin ga mun samu mun yi mu'amala da juna ba wai ƴan ƙasar ku ba kadai. Kamar ni makarantar da naje ƴan Najeriya mun uku ne kadai kuma akwai mutane daga ƙasashe har 20 kala-kala to sai muka ga cewa ita Afirka nan ta ma ai tana da yawan jama'a da akwai al'adu kala-kala abinci kala-kala muna da abubuwa da muke da su da suke shige da kuma wanda suke sun sha bamban to gaskiya da ake cewa kamar tafiya mabuɗin ilimi sai zama kamar ka je wannan kasashe guda 20 din amma kuma ga su a waje ɗaya duka gamu da mutane ka koyo akan al'adun kasar su da abubuwan da suke da shi da baiwar da Allah ya musu da sauran su dai haka sai ya sa ka sake son ita nahiyar ta mu ta Afirka
yanzu ta wace hanya kike koyar da al'ummarki abubuwan da kika koya a wannan babban taron
eh alhamdulillah kamar daga nan ne yadda na faɗa mun koyo abubuwa da yawa kuma ga yanzu kamar ko wajen aiki ma sai kaga a kana dan nuna cewa ai kaza haka ya kamata a yi ba lalle kaza yadda aka saba yi ba kamar ana da sake jajircewa kuma akwai haka ɗan course da suka bamu kamar online course haka da zaka kake yawan nuna mutane cewa fa za su iya daukan course ɗin wanda ma suke so su yi application na wannan taron yali da zai shigo gaskiya duk mun zauna mun nuna musu yadda za su yi su rubuta abinda ake bukata kuma Allah ya yarda su samu su ma a zaɓe su su je
to dakta wace shawara zaki ba al'umman mata musamman ma dai a nahiyar Afirka
to gaskiya dai ina ga da ake cewa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka ilmantar da namiji ka ilmantar da shi ko amma in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne gaba daya
haka
gaskiya kuma duk ma dai wasu manya za ki ga kamar su Nelson Mandela ma dai za su ce idan ilimi shi ne gaskiya da za a iya amfani da shi da biyarci mahimmanci da za a bunƙasa al'umma a kawo ci gaba to ba duka kamar a arewacin Najeriya ne da na faɗa har yanzu dai ba ko ina bane ake samun mata su je makaranta din in kuma ya kamata a duka tallafawa mata din su samu su karatu amma kuma su in suka samu dama din suka samu zuwa makaranta fa to su amfani da wannan damar matuƙa saboda ba wai su ake yadda kika faɗa kuma ake su fitar su lalace din ba ko me a su fita ne su samu su ilimi su amfani da shi kuma shi ilimi din yadda ya faɗa baya hana zamantakewa da iyali da sauran su za su ga su da yawa mutane alhamdulillah su da shi ko suna da ƴaƴa ma wasu amma kuma su ma suna zuwa karatu kuma dai suna sani makaranta da zasu yi, gaskiya a dage ga neman ilimi din da na addini da na koko din gaba daya, dan duk suna da muhimmanci.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Dr. Rukayya Nasir Sani da Miss Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sayin Hausa na muryar Amurka. Sunana Magaji suka abuwa ga garki local government jihar. Ina magana daga nan Lagos. Yau zan bayyana ra'ayina akan gwamnatin jihar Jigawa karkashin jagoratan Alhaji Badar Abubakar Wakura. Alhaji Badar Abubakar Wakura ka ci mana mutunci da ka ebo NPDP ka zuba a cikin gwamnatinka. Ya kamata ma ka koma kai zama kai ma dan PDP din. NPD wannan su ne suka ruwa suka raki don a kare jama'iyyar APC, yau kuma ka janyo su ta suka a cikin gwamnatinka don rayin tafiyar, idan na yin sanin tafiyar da mulki, saboda mulkin nan guguwar Buhari ce ta tsinta ma da amma, shi yasa kai ma ya kamata ka koma ma PDP din, saboda ka ciya jama'iyyar APC mutunci, ka ciya, ka zuban mana da mutunci, ka ebo NPD ka zuba. Sunana Magaji suka Abuja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Bello Hussein Ngo Balarabi. Dan jiba dan jalar zaman Katsina State Nigeria. Ina so in bayyana ra'ayina akan gwamnatin mu wato Aminu Bello Masari, wanda jama'a suka tadda ji da taimakon Allah da addu'o'in talakawa suka zabi shi. Dani ina so in bashi shawara akan irin ayyukan da yake yi na yanzu. Gaskiya ne sanin tsari, domin tsarin da ya dauka yanzu ba zai zama wanda zai taimake shi a kan siyasar shi ta gaba ba. Saboda haka ina mai ba shawara da daure ya sa zurfin tunani ya kala wannan mutanen da ke kusa da shi, domin ba su ba shawara ta gari, ya sa ya nazari a kan ayyuka, ya mutanen shi ayyuka kamar yadda suka zaɓe shi, kuma ya alƙawarta musu. To dole ne ya sa ya tsangaran shi, ya kula da jama'an shi suke so, ilimi, lafiya, noma da tsaro, wannan abubuwan ya maida hankali a kan su. Ni nake so in ba shi shawara. Nagode. Assalamu alaikum. Mai magana Jalla Hussein Gobe Larabi, dan jihar local government ta Kano State Nigeria.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Hussein Atiku, mazaunin Nasara da Hurin. To da fatan gobe ka ga abin da Allah ya kamu, kuma tare da kokarinka da yau da ka yi kokari ka ba da mulki, kuma da ka tsora wani, wallahi ko da bai makaranta ba ka sashi ka tsora shi, Allah ba za mu shiga cikin wannan hali na wannan matsatsen Muhammadu Yusuf ba. A gaskiya Muhammadu Yusuf yana cutar mu a ƙasar mu, kuma Allah ya isa, Allah ya isa, kuma Allah ya taya mana. Na gode.
To kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ƙungiyar haɗa kan addinin ƙasar Uganda ta ce muharin da aka shirya na shugaban ƙasa ranar 13 ga watan nan kafin a gudanar da zaɓen a ranar 18 ga wannan watan da muke ciki za a gudanar da shi, duk da shugaban ƙasar Yoweri Museveni baya nan domin kasancewa cikin jerin masu muhawara. Shugabannin ƙungiyar sun ce suna tattaunawa da ƙungiyar 'yan tawaye domin su bari shugaba Museveni ya shiga cikin wannan muhawara. Suka ce makasudin wannan muhawara shi ne domin ya baiwa masu jefa ƙuri'a damar sanin ɗan takarar da ke da manufofin da ya cancanci samun ƙuri'a su, tare da kawo ƙarshen ko kuma rage ƙalubalen da ya addabi ƙasar tasu. Abinda muhawarar zai mayar da hankali a kai su ne manufofi game da hulɗa da ƙasashen waje, samar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar, da tsaro, kasuwanci tsakanin ƙasa da sauran ƙasashen duniya.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Ismail Baba Dumbi da Safiya Sabiu da za a ɗaura wa aure gobe Asabar da ƙarfe 2 na rana a gidan Malam Sabiu kusa da gidan Hakimi a Fasta da Titin Dabawa Dutsen Ma. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri, ke muku fata alheri. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.